Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 25 da 31 da 41 da kuma mita 60. Duk lokacin da ake so kuma ana iya sauraron shirye-shiryen Sashen Hausa akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com ta hanyar sadarwar internet. A jamhuriyar Niger ana iya sauraron wannan tasha ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5 a birnin Niamey. Kai tsaye kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niya da kuma nomad dukkansu akan zangon FM. Sannan kuma a kasar Ghana ta gidan rediyon Alpha a Kumasi. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Tare da fatar kun wuni lafiya, Jummai Ali da Maryam Dauda tare da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin. Muna da rahotanni guda biyu akan halin da ake ciki game da yajin aikin da likitoci suka fara. Akan wannan yajin aikin ne kuma muke son jin ra'ayi ko kuma shawarwarinku. Kada kuma ku mance, akwai labarin wasanni. Amma a takaice.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Majalisar Dinkin Duniya ta kiyasta cewa ƴan gudun hijirar Rohingya sama da 120,000 sun ketare kan iyaka daga jihar Rakhine dake arewacin ƙasar Myanmar zuwa ƙasar Bangladesh a cikin makonni biyu da suka gabata. Jami'ar yada labaran hukumar da ke kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya a yankin nahiyar Asiya, Vivian Tan, ita ce ta faɗa wa sashen bamu na muryar Amurka cewa ƴan gudun hijirar sun wagwatsu a ƙauyuka. Wasu na sansanonin ƴan gudun hijira na share ka zauna a kudu maso gabashin Bangladesh. Yawancinsu kuma na isa wuraren ne cikin mawuyacin hali, saboda sun ce sun yi tafiyar kwanaki. Kuma ba su ci abinci ba tun daga lokacin da suka bar gidajensu, wasu kuma ruwa suka sha shi ma ya yi wahalar samu. Suna cikin mawuyacin yanayi a cewar Vivian. Ms. Tan ta kuma ce, sansanonin ƴan gudun hijira guda biyu a Bangladesh sun cika fiye da kima, kuma gashi har yanzu ana samun ƙaruwar ƴan gudun hijirar kullum.
Dazu-dazun nan wakilin sashen Hausa a jihar Zamfara, Murtala Faruk Sanyenna, ya aiko mana da rahoton cewa an sace wasu jama'a 'yan sanda guda uku daga garin Keta da yammacin jiya.
Inda har kawo ya zuwa lokacin hada wannan rahoton ba labarin inda suke.
Sunana Halliru Magami, barayi ne suka je Keta, suka ɗauki KDPO da 'yan sanda guda biyu. Bayan sun dawo suka zo ta wani ƙauye ana ce mai Jangebe, suka ratsa garin. Mashin bakwai ko ina da ubalar da bindigogin suka yi arewa. Mutane na cikin ɗarɗar ba ma garin ba ko ina, saboda dai wannan ba shi ba ne yanzu karo na farko. A nan tsakanin daga Guso zuwa Magami an sha barayi su tara hanya, to an shema mutane kudi.
To ina kwanan zancen sulhun da gwamnatin jihar ta jagoranta a 'yan kwanakin baya, wanda ya sa duka 'yan bindiga suka yi alƙawarin cewa sun ajiye makamansu.
Malam Mutala in tambaye ka, a duk duniya ina ne ake sulhu a babbarawo da makami? Duk inda kasar da ake sulhu a duniya sai an anshi makami, amma an ce ai sulhu da mai laifi kuma an bar shi da makami. To kai kana ganin sulhu yayi?
To sai dai duk da yake rundunar 'yan sandan jihar ta musanta cewa an yi awon gaba da DPO 'yan sanda, DSP Muhammad Shehu shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta Zamfara.
Ke wani ƙauye ne ana ce masa Keta, yana ƙarƙashin Kati Division. Fa waɗansu 'yan bindigar ba a san ko su waye ba, shine suka yi attacking na ainihi ɗan sandan da suke duty a wannan outpost din. After heavy firing, so daga ƙarshen wannan al'amarin ne da muka zo muka yi discovering din 'yan sandan mu guda uku babu. Har yanzu dai ba mu yi establishing din ko kidnapping din su aka yi ko abducting nasu ba, but gariya ne sannan babu DPO. DPO shine wanda yake tsafe, yanzu already ma yana tsafe, ainihi yana kula da al'amuran abubuwan da suke zuwa su dawo a ainihi a can wancan gara Adalilin.
Murtala Faruk Sanyenna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To Allah ya ƙara kiyayewa Murtala. Yanzu kuma bari mu leƙa ƙasar Lesotho, inda jami'an ƙasar suka faɗa a yau Talata cewa wasu jami'an soja sun harba wani babban kwamandan rundunar sojan ƙasar har lahira a wani barikin soja. An kashe General Quintal Mokosombo ne a lokacin musayar harbe-harbe da wasu jami'an soja biyu da suka kutsa ofishin shi matsamotso ɗin a barikin sojan. Jami'an biyu su ma sun mutu a cewar kamfanin dillancin labarun Associated Press. Rundunar sojan Litoso ta dade tana fama da rikicin siyasar kasar da ke kudancin nahiyar Afrika. Rundunar ta jagoranci juyin mulkin da aka yi a shekarar 1986 don hambarar da shugaban da ya dade akan mulki a lokacin, kuma tana da hannu a wasu matakan siyasa da aka dauka a kasar, ciki har da na juyin mulki da aka yi a shekara ta 2014 da kuma kisan wani tsohon babban hafsan soja da aka yi a shekara ta 2015. Jam'iyyar Prime Minister Thomas Tamben ce ta lashe zaben shugaban kasa da aka yi a watan Yunin wannan shekara, zaben da ya maida shi akan karagan mulki bayan tserewar da ya yi daga kasar zuwa Afirka ta Kudu shekaru uku da suka wuce saboda fargaban za a kashe shi.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Talata, shugaban Amurka Donald Trump ya dauki matakin kawo ƙarshen shirin ba yara waɗanda ba su da takardun zama a Amurka su 1800 kariya daga mai da su kasashen su na asali, amma ya ba majalisar dokokin kasar watanni 6 su yi mai yuwa idan suna son yaran su ci gaba da zama a Amurka bayan da iyayensu suka kawo su kasar ba bisa ka'ida ba. Trump ne ya amince da matakin da ya dauka, amma sai ya tura wa 'yan jarida Attorney General Jeff Sessions don ya sanar da canjin manufar mai cike da sarƙaƙiya. Sessions ne ya kawo ƙarshen amfani da dokar ko kuma umarnin da tsohon shugaban ƙasa Barack Obama ya kaddamar shekaru 5 da suka wuce akan jinkirta mai da yara marasa izinin zama a Amurka ƙasashen su, wanda ake kira daka a takaice. A dan takaitaccen jawabin da yayi mai cewa an soke shirin daka.
Labarin duniya aka gama ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yajin aikin da likitocin da suke horon zama ƙwararru a fannoni daban-daban da ake cewa resident doctors da Turanci suka fara yana tasiri a wasu asibitocin da ke Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, kamar yadda abokin aikin Musa Abu Imam Aliyu rai kuma na da ƙarin bayani.
Daya daga cikin asibitoci da na ziyarta shine babban asibitin Gwarinfa da ke Life Camp, inda na tarar da aiki na tafiya babu cikas domin likitoci da suke asibitin baki daya ba su shiga yajin aikin ba. Babban likitan asibitin Dr. Adebawa ya ce mini likitocinsa duka suna aiki, amma idan ina neman ƙarin bayani sai dai in tuntubi ƙungiyar likitoci ko likitocin kansu domin jin dalilin rashin shiga su wannan yajin aiki. Ya yi kicibis da wata mai jego don jin ko ta samu ganin likita?
Sunana Lucy ne.
So, Madam Lucy, na ganki da yara kina fita asibiti, ha kin ga likita?
Eh, mun gansu.
To, an ce suna yajin aiki?
Sun gama
yajin aiki?
Eh, jiya ne sun gama.
Sai dai labarin ba haka yake ba asibitin tarayya da ake kira National Hospital da ke nan Abuja. Mai magana da yawun asibitin Dr. Tayo Hastrop ya ce yajin aikin bai hana su ganin masu jinya ba.
So, you know, it's total strike in terms of total done through by all doctors. So services are still being rendered to our patients.
Ya ci gaba da cewa da zai fi dadi da a ce babu yajin aikin, duk da haka suna bakin kokarin su. Na shiga cikin asibitin inda na zanta da wata nurse da ake kira Abimbola kan yajin aikin.
Suna ganin masu wanda ba su da lafiya tun da safe, akwai wani likita wanda yana ganin su. Ba wani serious matsala. Akwai wani likita wanda yana ganin
ba dama.
Yanzu ba dama. In ba wani likita za mu sami damuwa yanzu.
A kalla masu neman ganin likita suna dakon sa'o'i masu yawa fiye da abinda aka saba gani.
Sunana Hawwa.
Kin dade a nan asibiti yau?
Kare da gaske yanzu ina jin na kai kimanin kusan awa 5.
To me yasa dadewan ya kai haka yau?
An ce mana wai likitoci suna yajin aiki, consultant ne suke ganin marasa lafiya, kuma nan ne ina jin consultant din su biyu ne kawai.
Dama kin taba zuwa nan ne ko wannan ne zuwan ki na farko?
Na saba zuwa da.
Dadewan yana kai har nawa?
Suna nan gaskiya mutum baya wuce awa ɗaya zai gama ya wuce.
Ita dai kungiyar mai wakilai ko likitoci sama da 1800 a duk fadin kasar suna aiki ne a asibitocin koyarwa na gwamnatin tarayya kimanin 80. Wannan adadi dai bai hada da asibitocin koyarwa na jihohi ba. Sun shiga wannan yajin aikin ne domin matsa gwamnati ta samar da kayayyakin aiki da kuma biyan su wasu allowance dinsu. Duk kokarin da nayi domin jin ta bakin kungiyar likitoci a wannan rukuni da kuma ministocin kiwon lafiya da na kwadago ya ci tura. Sahabo Imam Aliyu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Mun gode Sahabo. Shima wakilin sashen Hausa a birnin Badan jihar Oyo, Hassan Umar Tambuwal, ya aiko mana da rahoto akan wannan yajin aikin. Hassan gareka.
Na ziyarci asibitin koyarwa UCH dake Ibadan inda shugaban kungiyar likitoci masu kwarewa President Doctors a turance Dr. Olusegun Olaofa ya tabbatar min cewa
why we are on strike because government has refused to implement collective bargaining agreement that we have.
Dr. Olusegun Olaofa ya ce a watan Juli sun baiwa gwamnati kwanaki 21 sun wuce bata kira su ba sun kara bada kwanaki 7 gwamnati bata neme su ba a ranar da sun kasanar da yajin aiki ne gwamnati ta neme su ɗan kwanaki kaɗan da sun ka wuce Dr. Olaofa ya ce likitoci ne kawai ba a biya cikakken albashi ana biyan sauran ma'aikatan kiwon lafiya a asibitin koyarwa UCH dake Ibadan cikakken albashin su saboda haka a biya su albashin su gaba daya haka zalika naji ta bakin wani mai kawo marasa lafiya tare da yi musu tafinta a asibitin koyarwa ta UCH dake Ibadan
sunana Alhaji Ibrahim Bako abinda ya kawo ni nine PRO na dukkan Hausawa da suka zo daga arewa da kuma nan wanda muke zaune da shi a Kurmi duk abinda ya same su ne za su nemo Na zo ne akan naji suna yajin aiki in tambayi yajin aikin domin in wasu sun zo dan zan kawo su in ga musu ana yajin aiki
to ya ka sami asibitin ta UCH
na sami asibitin ta UCH kamar ana rigima amma ba rigima bane likitoci ba su aiki saboda yajin aiki
amma akwai wasu ma'aikatan lafiya dake dan kula marasa lafiya ko
ma'aikatan nurse suna kula da marasa lafiya
to ya kuka ji da wannan yajin aikin
wallahi wannan yajin aiki ba mu ji dadin saboda in an kawo emergency ko hadari saboda wani abu likita zai duba tunda ba likita ya za a yi
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to a gaishe ka Hassan masu sauraro kamar yadda na faɗi tun da farko akan wannan yajin aikin muke son jin ra'ayi ko kuma shawarwarin ku an jima kaɗan bayan mun bude layukan waya akan a buga alamar plus Daya, biyu, sifiri, biyu. Biyu, sifiri, biyar. Biyu, shida, biyar, biyar.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyin ku. Lambar da za a kira ita ce 202 205 6655. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar. Wato alamar ƙari 1 202 205 6655.
To gashi mun samu kira daga jihar Yobe. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam Hajiya.
Yawa.
An wuni kalau ko?
Alhamdulillah.
Ya fama da jama'a.
Lahiya kalau.
Wallahi ina ta fama tun da nake ban taba kama ku heyo ba kuma nayi farin ciki.
A'a to ba za ka bayyana ra'ayi ba kenan?
Ra'ayina ina fata ko aikin ki yana kyau ina jin dadi abin da kuke.
To mun gode da wannan. Mun goda da wannan ra'ayi naka. To mun samu kira daga birnin Port Harcourt. Assalamu alaikum. To da alama line na Port Harcourt din ya katse. To waɗanda a yanzu aka kama tasha muna karban ra'ayinku ne akan yajin aiki. To assalamu alaikum Yola.
Wa alaikum assalam.
To muna jinka.
Ra'ayina dai ban fahimci aya me ake ra'ayin ba.
To baka fahimta ba mallam shine ka kira. Muna karban ra'ayi ne akan yajin aikin da likitoci suke yi.
Na'am.
To daga Yola bari mu jihar Niger. Assalamu alaikum. Jihar Niger kuna ji na? To ana dai tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To mun samu kira daga Malam Shafale Nasarawa. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Sunana Shafale Katin Magaji Danya Musa a kuma jihar Nasarawa. Malama Hajji Ajin mai barka da aiki hukumar ti duniya.
Barka ka dai Shafale. To muna jin ka.
Wallahi hukuma a gaskiya take billahi ina son fa gwamnatin Najeriya fa ta zo ta tsaya fa ta zauna da gindinta ta zauna a yi sulhu da waɗannan mutane na kiwon lafiya. A gaskiya take billahi a Najeriya in kana aiki a fannin health a yanzu ba ka gane cewa asalin salari ɗinka asali baya zuwa sai ka ga in ya zo za a yanke a ce wani haraji a ce maka wani abun nan ba za ka san bezi salari ɗinka ba. Na biyu ya ka ga asibiti gashi ba kayan aiki a asibiti abubuwa ka ga an zo da mara lafiya ana fama abun da za a samu abun da zai ɗauki hoto a duba ciwo a ce ga asalin cuta ba shi a cikin asibiti. Na uku za ki ga ma'aikata suna nan suna aiki amma an zo wurin biyan kuɗi ana rika samun rauni saboda haka gaskiya take billahi muna kiran gwamnatin Najeriya da Allah su zauna da waɗannan mutane a samu a yi sulhu don abin da ya shafi kiwon lafiya ya wuci wasa a wannan ƙasa namu Najeriya su manya.
To haka ne mun gode Shafale da wannan ra'ayi naka. To daga Nasarar Birni Kaduna. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Da ajiya barka da aiki.
Barka ka
dai. Ni ra'ayina da nake tambaya na akan gwamnati ne.
To muna jin ka game da yajin aikin?
Yawa saboda sai game da yajin aiki rashin gwamnati ne saboda gwamnati ba ta biyan haƙoƙin mutane yanda ya kamata. Da gwamnati na biyan mutane haƙin su wannan yajin aikin ba zai faru daga sama ne wannan matsalar take.
To muna fatan gwamnati za ta ji wannan shawara ta ga me sunan malamin.
Yawa nagode daga eh Malam Musa mai shayi da malamin mun karamar hukumar Kaciya jihar Kaduna.
To mun gode Malam Musa. To
Allah ya lafiya.
Mun gode kwarai kwarai. To ana tare ne dai da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma muna jin ra'ayinku ne akan yajin aiki da ake da likitoci suka fara. Assalamu alaikum Taraba.
Alaikum assalam.
To muna jin ka.
Kina magana da Yani na kura daga Takun Jihar Taraba Najeriya.
To me an ra'ayin ka Mallam Yahaya?
To ni ra'ayin ne dai yakan aiki nan da likitoci suke yi su ya jiri don gaskiya ma.
Mallam Yahaya kana jin mu ko kuwa layi ya katse?
Ina ji nake mu likitocin suna wurin su koma aiki saboda gaskiya yin asibiti a kan marasa lafiya ba likitocin a kai damuwa.
To Allah ya sa su ji wannan shawara taka su yi haƙurin su koma yajin aiki. Mun kuma gode da wannan ra'ayi. To ana dai tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. To mun samu kira daga
Bocin Yakubu. Ya kamata a taimaka a shirka girman ma'aikata misali na fannin lafiya saboda yanzu gaskiya ana fama da sanyoyi musamman su zazzaɓi da ciwon jiki da asma wacce daga jihar Bauchi a garin Azare.
To da wa muke magana?
Malam Nasiru sunana. Nasiru.
To Malam Nasiru mun gode da wannan ra'ayi naka. To masu sauraro, ana dai tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To mun samu kira daga birnin Eko. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Ni ne Ibrahim Samba Gunjo Koya.
To muna jinka.
Ya Allah sai ne ki tafi cikin Najeriya. Kedan kya kun amma kuma amma da wari. Wannan gwamnati amma da bari ayyuka a maka yawa. Sai da abubuwa ya kun yi yawa a gwamnati naka. Ya sa abubuwan da suke kasa tintin. Kuma da ba ta yi ya kuma yi da shi Allah ko gari ne ta.
To mun gode Malam Ibrahim, Allah kuma ya sa sun ji wannan shawara. To daga Lagos bari mu yi garin Garo. Ina fatan na faɗi sunan garin nan daidai. Assalamu alaikum.
Daidai kika faɗa Hajiya Jummai Ali. Ina miki barka da sallah, da fatan an yi sallah lafiya da ma'aikatan ku gaba ɗaya da abokan ayyuka.
To mun gode. Allah ya maimaita mana.
Kamar da kika faɗa, amin amin. Allah ya maimaita mana ta baɗin baɗaɗa kamar shekara 150 nan gaba. Sunana Alhaji Musan Garo, mai rediyo da rikoda, kasuwar Kawu Kaduna, Najeriya.
To muna jin ka, me ra'ayinka?
To ra'ayina gaskiya ne abin da nake kira ga wayannan hukumar lafiya su kaunaci Allah, su duba yanayin da ake ciki na rashin lafiya da ake fama da shi. Wannan magana yajin aiki da za su shige shiga gaskiya ba abu zai kai mu ga mubuta ba. Kuma wannan abin fa kamar taimako ne suke ba, laban asibitin nan suna taimako ne. Dan san Allah su yi hakuri, su zauna da gwamnati in akwai yiwuwa a daidaita wannan al'amari, domin wallahi Hajiya Jummai mutane suna cikin halin kakani kayan rashin lafiya da matsalolin rayuwa. Dan haka taimaka al'umma sai ta kasan nan, da fatan Allah ya sa a ji wannan shawara ta mu Alhaji Musa Garo, ki sace lafiya.
To mun gode da wannan ra'ayi. To daga Kaduna bari mu yola. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullah. Hajiya Jummai na yi ne.
Ina gajiya.
Alhamdulillah, da fata an yi sallah lafiya.
Alhamdulillah, Allah maimaita.
Amin ya Allahu. Wannan yajin aiki da suke yi, da farko dai ina kira da gwamnatin kasar Najeriya da su yi gaggawa su biya musu bukatunsu da suke nema. Kuma su likitocin su sani fa wannan Allah ya ba su wannan ilimi domin su taimakawa ƴan uwa ne, taimakawa jama'a.
To mun gode da kuma wannan ra'ayi daga Yola, muka kawo ƙarshen ɗaukan ko kuma jin ra'ayoyinku a yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. To yanzu kuma ga
wasanni a taƙaice.
Kwamfalar kokowar gargajiyar da ƙungiyar tsofaffin 'yan wasan kokowar Nijar ta shirya ƙarƙashin shugabancin tsohon sarki Bala Haruna da nufin ƙarfafa danƙon zumunci na ci gaba da gudana a birnin Yamai, inda ake fafatawa tsakanin wasu fitattun 'yan kokowa shida da suka hada da Isaka Isaka da Musa Umaru na Doso, sai Tasi Usani da Sule Rabagardama na Damagaram, da Idi Shaibu Shirganiya na Tawa, da Ado Ɗangawaro na Maraɗi. A wunin farko da wuni na biyu na wannan kwamfala, Isaka Isaka ya kada Rabagardama, yayin da Tasi Usani ya kada Shirganiya, sai Musa Umaru ya kada Ado Ɗangawaro. Tasi Usani da Sule Rabagardama sun yi mutuwar tsaye bayan da suka shafe mintoci 20 suna fafatawa ba tare da yin kaye ba. Haka kuma Isaka Isaka ya yi galaba a karawarsa da Ado Ɗangawaro, sai Musa Umaru da ya watsa wa Shirganiya kaye. A wuni na uku na ƙarshe, wato yau Talata, Isaka Isaka kekece reni da Tasi Usani. A fannin kwallon kafa, kungiyar Mena ta Nijar na can yanzu haka na karawa da takwarorta ta kasar Mauritania a birnin Agadir na kasar Morocco, a ci gaba da wasannin musamman da hukumar FIFA ta tsara domin zaburar da matasa. Abin tuni, jamhuriyar Nijar ta shigo fagen wannan gasa da kafar hagun a sakamakon kashin da ta sha a hannun kasar Togo, wacce ta yi mata ci biyu da nema. A wani yunkurin farfado da tseren kekuna a nan jamhuriyar Nijar, masu tseren keke na shirin ɗagawa a yau ɗin nan daga Yamai domin zuwa ƙasar Cote d'Ivoire, inda za su halarci tseren da ake kira zagayen ƙasar Cote d'Ivoire, wanne za a fara daga ranar 10 ga watan nan na Satumba. Matukan kekuna kimanin 5 ne za su yi ƙoƙarin ɗaga tutar Nijar a wannan fafatawa da ke tattara wasu ƙasashen Afirka ta yamma a ƙasar ta Cote d'Ivoire. Sule Bumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Rahoton shirin taimaka ma yara kanana da masu juna biyu na hukumar raye kasashe masu tasowa ta USAID ya kiyasa cewa idan hukumar ta yi aiki da abokan aikin ta za ta iya ceto rayukan yara miliyan 5,600 da mata 260 a fadin duniya daga yanzu zuwa shekara ta 2020 musamman idan ta mai da hankali kan inganta tsarin lafiya da zai kawo muhimmin taimakon lafiya ga al'ummar da basu cancanta ba. Tun a cikin shekarar 2012, hukumar raye kasashe masu tasowa ta Amurka ta USAID ta koyar da ma'aikatan lafiya miliyan 13,100 a fadin duniya ta yadda za su kula da kananan yara da nuna musu muhimmancin cin abinci mai kyau da gina jiki. Haka kuma hukumar ta bada magani miliyan 69,500 ga kananan yara don magance cututtukan zawo da cutar da take shafar numfashi. USAID ta yi ma yara miliyan 25,300 allurar rigakafin mugayen cututtuka da na rashin kamuwa da cututtukan. Ta inganta ruwan sha sannan ta taimaki mata miliyan 5,900 haihuwa a asibitoci da jarirai miliyan 6,400 samun kulawa da zaran an haife su. Bayan wannan hukumar ta USAID tana taimaka ma yara miliyan 12 da abinci mai gina jiki duk shekara. A shafin sa na Twitter, shugaban hukumar USAID Mark Green ya rubuta a ranar 11 ga watan Agustan wannan shekarar cewa bayan irin ayyukan da hukumar ke yi, tana kuma tantance yadda take da kudadanta wajen taimaka wa abokan tarayya ta su ci gaba. Sannan ta ba sauran gwamnatoci damar taka tasu rawar. Da kasar Afghanistan ake gane irin ayyukan da hukumar USAID take yi a duniya. A can Afghanistan, USAID ta jima tana aiki da kungiyoyin al'umma wajen koyar da kauyukan da ke cikin kasar domin kula da uwa da danta tun daga shekarar 2002. Taimako daga kasar Amurka ya taimaka da kudin da aka koyar da ungwannin zoma 2000 a kasar ta Afghanistan wanda suke aiki don ceto da uwaye da jariran da aka haifa. Ɗaya daga cikin ungwar zoma da aka fara koyarwa ita ce Pribai Hashimi, wanda ta ce ilimin da ta samu na aikin ungwar zoma ya canza rayuwarta matuƙa. Ta ce ya bata damar taimakon mata da ceto rayuwarsu da ta jariran da suka haifa. Sai dai kuma duk da nasarar da aka samu a kasar ta Afghanistan, mutuwar uwa da jariri yana nan yadda yake a da, inda akwai sauran aiki kafin a samu magance shi. Kasar Amurka na yabawa da kokarin da take yi na bada tallafin kula na lafiya ga miliyoyin mutane da suke buƙatar taimakon da ceto rayukan da take yi. Kasar Amurka ta kudura niyyar ci gaba da wannan taimakon da ƙara taimaka ma kungiyoyin kula da lafiya na ƙauyuka da birane domin a shawo kan matsalar. Wannan shine shafin murya Amurka dake bayyana muku ra'ayin kasar Amurka.
Wanda kuma ya kamu ga takaitattun labarai.
To a takaice, shirin makaman nukiliyar Koriya ta Arewa shine babbar barazanar da duniya ke fuskanta yanzu. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ne ya faɗi hakan a yau Talata. Yana mai gargaɗin cewa daukar matakan tilas za su iya haifar da sakamakon da ba a shirya mawa ba. A yayin da yake magana a herkwatar Majalisar Dinkin Duniya, Antonio Guterres ya ce dole ne a dauki matakin siyasa. Yin amfani da matakan soja na da matukar muni, kuma hawa teburan sulhu zai dogara ne ga bangarorin biyu, a cewar Guterres ya kara da cewa ba yana kira bane ba akan a dauki wani mataki takamaimai. A yau Talata, kwanaki biyu bayan gwajin makaman nukiliyar da ta yi na baya-baya, Koriya ta Arewa ta ayyana kanta a matsayin kasar da ta mallaki matakan, wato makaman nukiliya da bom din atom.
To Allah ya kyauta. Masu sauraro, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kaimu za ku ji wani sabon shirin ciki har da demokradiyya a yau, wanda Sahabu Imam Aliyu yake gabatarwa. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki, Limai Ali ke fatar mu kwana lafiya, Allah shi ba mu alherinsa.